بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي الله تبارك وتعالى وليا لإنسان كذا دمونا الدرسي وتفسير القرآن بالكلمة والقدم هاي يوانا بيوني دوات رمضان هجر رمضان صلى الله عليه وسلم ربك لتبي فتول أربعين بقر من أقوان في سورة النور وسورة النور سورة النور namun akhirnya yang kita cintin dua cintin dia dia mempara akhir kita masuk ke dalam Quran agar kita lok siyal jamu mama lindu perjaman ayat hadir itu damin mudora kawasu karbumi dengan karbumi ayat ujung lori dengan cintin lori ayat bayan mungkin kita hikmah sokar dalam lecah di bayan kasar. Nah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutwati shaytan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
تبارك وتعالى يسلم الذين آمنوا يقول أنه في الإيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان كذلك في تفرقوا ومتى كيف من الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان وَنَبِيٌّ يَتَفَرَّقُ إِلَى الْمَشْهَدِ فَإِنَّهُ يَمُرُّ بِالْفَحْشَاءِ شِيشَنَ يَنَاهُ مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَكُمُ الْمُؤْمِنُونَ أَيْضًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا لَمْ تَنَالُوا إِلَّا ذَلِكَ الْقُرْبَى وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ لَنَمَسَّ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا babu wani daya da zai farkata ya shirya daga cikin mu walakin nan ba na gani shi Allah ya zarki man ya sha yana tsarkake wanda ya daga ba ne wallahu shi Allah ya sami wani abu Allah mai ji ne kuma masani. Wannan tukatun duka wanda suke nema ba tambaya ba ne addu'o'i suke nema motar su ta buge wani a can kudu ne ko a can gida ne kuma ba mutuwa ba wani mummunan rauni amma sun bugi motar wani shi kuma ya ce an ba shi miliyan 50 saboda haka suke nema a kira su da addu'a domin Allah ya kawo musu mafita. Allah wani ya kawo mafita Allah ya sauke. Watakila sun biki babban motar ce mai tsada mai yawa, ko kuma akwai rinta-rinta a ciki, ba mamaki fitar ɗaya biyu da ke ba. Na biyu kuma sun ce akwai wani ɗan uwa da Allah ya yi rasuwa sakamakon hadari, muke neman masa addu'a Allah ya yi ƙanta da rahama. Allah Ubangiji da ya fi masa, Allah ya kai shi da rahama. A cikin abin da muke magana na hikimatul inzal na Al-Qur'ani, mun tsaya ne a kan wata gabar da take da wato muhimmanci, wato ita ce gabar adalci kamar yadda muka ambata, kuma gabar da ta biyo baya ita ce hidayatun nas wa irshadu. Qur'ani Allah ya saukar da shi saboda adalci ya tabbata. Dukkan abin da mutane za su na magana ko na aiki, na mulki ko na siyasa ko na kasuwanci, ko duk wani abu da mutane za su saka adalci a ciki, Qur'ani har da yake da bukata ba zai sa adalci a kan komai. Shi yake sa komai ya zauna daidai, kuma shi yake sa al'umma ta zauna lafiya. Kamar yadda muka fara rubutu a jiya, sammai guda bakwai adalci ne ya rike su, ƙasa guda bakwai da Allah ya adalci ne. Duk waɗannan abubuwa da suke kallo ba su canza ɗin nan ba, suna nan a kan yadda ka tashi tun iyaye da kakanni, to adalci ne ya rike su. Kowa a cikin wannan san haifar shi ya ga yadda sama take, kuma ba ta canza ba har yanzu. Idan da babu adalci a ciki da ɗaya saman tafi ɗaya, kuma ko an ajiye shi a kan matsayin, shi ya sa da al'umma za su yi ma komai na rayuwarta adalci, da Allah tabaraka wa ta'ala ya hutar da mutane. Shi ya sa ma ya ce mun turo manzanni da hujjoji mabayyana, kuma muka saukar musu da littattafai, ba don komai ba, kowane hanyoyi mun ba shi littafi saboda mutane su tsaya da adalci. Kuma shi yasa Allah ya ce shahidan babu Allah la ilaha illa hu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wannan duka yana tabbatar da cewa idan al'umma ta tsaya da masu mulki da masu kuɗi da talaka da malamai, kowa ya tsaya ne a kan zai adalci da mun huta. Amma za ka ga talaka yana son ya cuci talaka, mai mulki yana son ya danne talaka, mai kuɗi wanda ya tara kuɗi barkatai yana son ya cuci mai dubu ɗaya da ya shigo shagon sa cikin su. Ya za mu tsaya ba yadda za a yi gida. Kuma ƙa'idojin Ubangiji ba sa canzawa, yadda ya ajiye abubuwansa haka suke tafiya. Shi ya sa zaka ga da muka karkace shi, kuma sai Allah yi falamma za gure a zazzallahu qulubakum, da mutane suka karkace suka bar layi, to suka san kuma suka karkace suka bar layi. Don haka sai da zaka je ka nemi aure kai kai zan zagayawa a baka wani, kuma ka cuci mata, ko kuma ita ta so ka kamar da gaske amma kuma ta zo ta cuce ka. To haka lamarin ne, makwabci yana cutar makwabci, mai mulki yana cutar wanda yake talaka, ɗan kasuwa yana cutar waɗanda suke masu ciniki a wajen, malami yana cutar ɗalibinsa, ɗalibi yana cutar malaminsa. To ya za a yi waɗannan abubuwa su tsaya mana dai? Duk fitinar da ake ga suna faruwa, abin da ya haifar da su shi ne rashin adalci. wani rashin adalci na shugabanni ko kuma rashin adalci na su talakawa. Allah ya ce na saukar da nishar domin mutane su tsaya da adalci, wannan shi ne abin da zai same su. Shi ne za ka ga a lahira Allah yana ta ba da labari inda za ka yi aiki kwacin-kwacin misali bayan gaba ba zan tauri ba zan biya ka inji Allah bayan zarra. Haka kuma idan zalunci ma kai kwacin-kwacin bayan zarra zan saka ma wanda kake ta wannan mizanin ubangiji har kai cikin tafiya sikelin da aka tsare dan haka dan adam dole ya tsaya. Muka ce abu na biyar shi ne littafin ya zo saboda ya shiryar da al'umma. Shi sa manzo Allah ya ce ba za ku tabe ba matuƙar kuna riko da littafin Allah. Shi sa ma Allah ya tabbatar da mutane لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذ سورة آل عمران من يتلى بيوة أكم مؤمنين ولوكتي لوكتي لما كان النبي أتكيهم kuma annabi ne zai karanta ayoyina a kansu yana karkace su yana sanar da su yadda ilimi yake. Wannan shi ne hanyar shiryar da mutane wato Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana da ayoyinsa manzansa ya karanta ya wanke mutane ya fitar da su daga kin da yake ba zai je mai dawo da su kin da yake ne. Allah ya wannan dan kaunar dan adam da yake yi na dan adam din ya rayu a kan hanya mai zai na shi shi ne ikhrajun nas min dhulumati al-kufr ila nur al-islam. Jiya mun ambata cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ne canji ne da ya fitar da mutane daga dukkan jahilci duhun son zuciya duhun kafirci a duhun ƙeta duhu na mugunta duhu na ƙiyayya abubuwa munana na hasad duka Allah ya zo ya wanke dukkan mutane su ga wani gartattun bayi tare da cewa ana karanta littafin amma da yawa suka ce har yanzu ba su yaro ba tunda ko ana yanzu ta ba kuma su ji da ba a isa ba waya wanda ta fadi wani ya ɗauka ba zai bari ta ga ai wannan zuwa wajen mai baka amfani baka amfani ba da alƙur'ani domin alƙur'ani ya zo ne koya ma gaskiya kuma ya hana ka cutar wani. Amma za ka ga a taru a wurin karatun alƙur'ani ko a taru a wajen sallah ko a taru a wajen jana'iza amma kuma sai a yi tata kaga ai littafin da yi amfani ba da yin waɗannan zukata saboda haka littafi ya zo bane fitar da mutane daga wani. Abu na bakwai shi ne wato awamirul kauniyya wasu al'amura da suke nuna halittu na ubangiji tabaraka wa ta'ala ta dubi kaskon rana yadda yake fitowa kullum ya fito ya faɗi kalli kaskon falon wata kullum ya fito ya faɗi kalli taurari suna zagaya wani lokaci Allah ya hanne wani lokaci ya yi hagu wani lokaci ya yi wa mutane sanyi wani lokaci kuma ya kawo zafi wani lokaci ya sako iska kamar za ta ta daga yi. Ayatul kauniyya waɗannan duka suna nuna maka akwai wanda ya yi wannan aiki ba haka kawai suke yi. Dalilin kuma a yi maka wannan shi ne domin su ja tunaninka zuwa haɗa ka da mahaliccinka shi ne Allah wanda za ka bi abin da ya umurce ka tare da lura da daidaita al'amuran ubangiji da yake yi na yin ruwan sama na ba ku iska na ba ku abinci na ba ku arziki da dai sauran dukkan al'amura. Allah ya saukar da lissafi ni ya nuna maka waɗannan abubuwa, kasan cewa akwai wanda Yesu ba har kawai Allah ba, ka kalli ma kanka, kowa ya duba kanka ya san ba wani ne ya ta yi shi ba, kuma ya san ba babansa ne ya yi shi, ba kuma wani ne ya yi saboda ya kwalai kawai ya samu wani ne ya ke ba da ake kan da yi saba. Wani ya nuna maka kenan akwai wanda ya yi ka, wanda ya yi kan nan kuma dole ka bi umarninsa in kana son ka gama lafiya. In kuma kana son dukkan wata musifa da bala'i to karka bi umarninsa, za ka gane akwai kurakurai da yawa, akwai matsaloli. Za ka ga mutum ya ci din Allah, amma idan ya ci tuwo ya koshi tuwon ya murɗe shi, sai kuma ya dawo ya ci tuwon ya Allah, to an ce kai bauta kuma ba za ka. Amma in wata musifa ta zo sai ka riƙa wani Allah, wato ka san akwai Allah a lokacin wahala, amma a lokacin jin daɗi ba ka bin umarninsa, wannan kuma nasara ce. Abu na takwas shi ne awamirin shari'a. Ƙur'ani ya zo domin ya bayyana maka al'amura na shari'a, yaya ake aure, yaya ake siyasa, yaya ake gudanar da mulki, yaya ɗan adam zai nemi kuɗi, ya zai zamanta cewa da maƙwabci, ya zai zauna da al'umma, mai ya kamata awamir na shari'a, wanda su kuma su ne gyaran halayyar mutane. In wani ya yi maka ba daidai ba, kai wajen shari'a ce hukunci. Allah ya kawo wannan shi ma don kyautatuwar al'umma. Abu na tara shi ne wato hadithul ibad ila awamirillah. Mutane suna da buƙata ƙwarai da gaske wato wajen bautata ma Allah, saboda da bautar Allah ɗan adam yake samun ɗaukaka a gurin Ubangiji, da bautar Allah yake samun aljanna, da bautar Allah yake samun lada, da bautar Allah ne yake samun rayuwa wacce take mai daɗi. Qur'ani ya zo domin ya wajabta maka ibada yadda za ka bautata masa, domin an ba ka misali wannan duniyar ba tabbata za ta yi ba. Idan mulki kake a kowanne suka riga ka sun mutu, idan ilimi kake da shi a kowanne suka riga ka sun mutu, idan ma sarauta kake ji a kowanne suka riga ka sun mutu, idan tsabar kuɗi ka tara a kowanne suka riga ka sun mutu, kuma ba wanda da ya mutu kawai aka ɗauke shi aka kai shi sama, wannan turbayar ƙasar da ita ake tonawa kullum kowa. Ina gaggaga da gwamnan da shugaban ƙasa da sarki da malam da jami'i da talaka da fakiri da kowa da kowa, idan ya mutu Allah ya musu rigaɗi da ke laifin wannan mayafi. Wannan kana da buƙatar ƙwarai da gaske wajen ka bautata ma Allah domin samun tsira. Shi yasa Allah ya bayyana nau'in ibada wacce ake biyarwa. Dan za ka mutum ya zama karatu, ko ya yi LCG, ko ya yi degree, ko ya yi master, ko PhD, wani abu kuma da haka, sai ta yawo yana cewa ina da aiki. Shi Allah zai halitta ka ba sai ka yawo ba ya riga ya ba ka aikin da za ka yi, kuma ya faɗi duk abin da ko sallah za ka masa kai da cikin jami'i kana da daraja 27 ko 20 da wani abu kuma da haka. Allah ya riga ya wannan yarjejeniyar da kai, saboda mu kawai abin da ake shi ne ka yi aiki za mu ba ka maki, kuma za mu biya da ni Allah ta baraka wa ta'ala. Idan muka duba za mu ga cewa na komu shi ne, in muka duba za mu ga cewa manufofin ne tafiyar da Allah ya saukar da ga sama gaba ɗaya sun haɗu ne gaba ɗayan su sun yi ittifaki wajen sama ma ɗan adam alkhairai guda biyu. Duk abin in ka zagaya su a nan suka ƙare. Duk littattafan da Allah ya saukar a sama da ya ba mu annabawa, kawai manufar littattafan su ne su tara ɗan adam a cikin alheri guda biyu. Alheri na farko shi ne rayuwarka ta duniya, alheri kuma na biyu shi ne rayuwarka ta lahira. Don haka duk littattafan sun zo su gyara maka rayuwar duniya, su kuma gyara maka rayuwar lahira. wannan shine maksudi na saukar da littafi Allah tabaraka wa ta'ala a bayan kasa. Na goma sha ɗaya shi ne ta'rifun wato linnas bi rabbihim liya'buduhu wahda. Al-Qur'ani ya sauko saboda ya sanar da mutane waye ne Ubangijinsu. Sai ana cewa an man yamliku sama wal absar, waye mallaki ji, waye mallaki gani? Allah. Duk da cewa kunyan naka ne, amma ba dole ne wannan fatar kunyan ta ji ba in ba Allah ya fice jin ba. Kuma dole ne wannan idanuwan duk da yake a jikinka ne tana jujjuya shi, amma dole ne ya kalla ba sai in Allah ya fice kalla. So abubuwa saka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan danyar kanar da mutane karan kanta shi Ubangiji domin su bautata masa. Kuma duk wannan halitta da aka yi an halitta ɗan adam ne har ya fito wannan duniya a tsakanin wata ɗaya zuwa tara. Galibin mu mun zo duniya ne a wata tara, kaɗan ne ake samu su yi shekara biyu ko su kai wata goma sha biyu ko su kai wata goma, kaɗan ne. Mafiya rinjayen mutane an haife su lokacin da Allah ya halitta su a wata wato tara. Cikin wata tara ne ya haɗa maka duk abin da kake buƙata a cikin jikinka. Duk waɗannan abubuwa Allah ya yi su saboda ka gane kana da Ubangiji wanda ya yi ka, kuma domin ka bautata masa. In ka kalli ɗan adam duk iliminsa da duk yadda ya kai wajen ilimi, to baya iya ma karanta ɗan adam ɗin gaba ɗaya. Saboda haka sai za a kai ni asibiti wani ciwon sai a ce maka likitan kunne ne zai iya duba. Saboda ga shi kwangalta zai amma ya kasa ba zai iya duba kunne ba. Don kuma ɗan adam Allah ya yi shi a watanni tara, kuma za ka ga wani duk ƙwarewar shi har ya zama profesor, ya zama in ma akwai baban profesor zai zama duka dai sai zai ta zama, amma akai layi guda ɗaya kuma shi ma ba zai gama ba. Wannan Allah yana nuna maka cewa wajibi ne ka san Ubangiji yana da iko a kanka. Wannan yana daga cikin abin da Al-Qur'ani wato yake gaya mu. Sannan Al-Qur'ani ya zo ne saboda ya sanar da ɗan adam hanyar da za ta kai shi zuwa tsira. Ba mu san hanyar ba sai da Ubangiji ya gaya mana hanyar, domin ba ka san inda za ka bi tafiya ba sai ne hanyar mahallici shi ne zai faɗa. Sai za a gaya maka cewa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u, ita wannan ita ce hanya ta madaidaiciya, to ku bi hanyar. Wannan Al-Qur'ani shi ne hanyar, kuma hanya ce madaidaiciya ba ta karkacewa, ku bi ta. Na goma sha uku shi ne ta'arifuhum bima lakum ba'da al-huduri alayhi. Allah ya ce littafi bai bar ɗan adam da jahilci ba sai da ya sanar da shi bayan wannan rayuwar za ka fuskanci zuwa wajen Allah. Waye bai san wannan ba? To amma ya za a yi ka je wajen Allah, domin dukkan mu yanzu muna rayuwa, amma ɗaiɗai da ɗaiɗai Allah yake kashe mu. Da ɗauki wancan ya kashe, ɗauki wancan shi ma ya kashe, kuma duk wanda aka kama shi aka kashe aka kai shi cikin kabari, to ya kama hanya ce ta bin Allah zai koma wajen Allah. To wace irin hanya za ta bi wajen koma wajen Allah? Saboda a wannan rayuwa in kai wasa ta ɓata a kan hanyar gidanmu, to za ka yi yawon ne a unguwa baka gane gidan. To yanzu wace hanya ce tsotsarwar da za ka bi in ka tashi a lahira sai ka zama to waye yau mutum ka san inda za ka yi? Al-Qur'ani ne zai gaya maka. So da ka Allah ya san fito da littafi domin ya sanar da mutane in an tashi a lahira hanyar da za a bi Qur'ani ne zai gaya maka. Shi ya sa ma ya ce akwai wasu mutane idan an tashi a filin tashin alkiyama suna gaya wa mutane fa haza yawmul ba'ath, yau ce ranar tayar. Akwai kuma waɗanda su idan an tada alkiyama ba sa ma iya tafiya, ba sa iya gane ko suna cikin hauma. Akwai waɗanda ma in sun tashi yankan jiki suke su fadi, yadda ka ga hawan jini yana tada wasu mutane a gigice. To haka in an tashi a lafiyar kwanu a gigice bai san ina zai je ba. Idan kawai mala'iku su zo su kona shi cikin a jahannama ce za su je. Amma masu imani ya hadisin rabbuhum bi imani, masu imanin Allah zai shirya da su da imanin su. Saboda Qur'ani ya zo don ya sanar da mutane wannan shine ƙarshe kenan, domin daga bin wannan hanyar da ba wata hanyar kuma da ake son kai tun da yanzu ka mutu an ta da kai komai Allah ya nuna maka ka rayu a kan basira. Yanzu ka mutu an ta da kai kuma ga hanyar da za ka bi zuwa gidanka na aljanna. To ka ga wannan shine ƙarshe. So daga nan ba mu sauran kowane, ba mutuwa, ba rashin lafiya, ba yunwa, ba wata matsala. Jiya nan kuke magana a kan wata hukuma cewa ta yi ƙoƙari a sakarwa mutane ruwa. So a lamira ba a buƙatar wata bot, wallahi ba a buƙatar su, duk Allah sharewa ne. So da ta jannatu ta jirgin tashin al'ahar wajen ya ce ruwa ne yake gudana a ƙarƙashinsa, kuma ba a awo a can balle kwanan masara ko kwanan shinkafa ya dare ka ba mu ce wani kurjina ba ta shi taho duk abin da kuke so za ku samu. Kuma a can ba a tsufa, saboda ba can da ya da mazajen duka warubar na shi rabu a tsawon juna ne an zai ce mazajen sun dan fi kaɗan da ɗan shekaru kaɗan, amma sun ma galibin su yan shekara 30 ne. Wannan shekara 30 ma a rayuwar duniya yawanci ban da ɗanyen kai ba mu ne, amma a haka ne mai inda gani biyu za ka samu wani mafi yawa ɗanyen shekara 30 ne wancan yadda za mu ma a irin wannan zamanin da kayan aure ya tsada ko a wurin mai ba ba ka ba ne. So kama a lahira kan mai da kai ɗan shekara 30 ba ɗanyen kai lafiya irin yadda ka zama yi a duniya ba. A aika gama duk wata rayuwa ana nuna maka haka za ka zauna a fatarka mai kyau ba za ka karbi tsufa ba, jikinka yana nan lafiya lau, lafiyar ka kalau, za ka ci yadda kake so. Amma yanzu za ka ga wanda ya kai shekara 70 ya kai da 5 ya shiga 80 za ka ga abincin ka ma kuma ne kuma ne ke sa saboda ko ka zama mana mun kaza ba da ke ne saboda kuma. Amma ɗan shekara 30 sai ya ci filet biyu kuma ya tashi ya kai, za ka samu wani anan zai iya cin filet uku saboda lafiya da ke cikin sa yana zai iya share buka a guje ya koma ya za Allah ne da ke zai zai wannan abin, saboda akwai kayan cikin kai ta ci in ma ya za ka kai ta ci in ne ba zai kare ba sai ka dau cin yau a jirgin kai ta ci. Wannan shi ne wato hikimatul inzalin Qur'ani wanda Allah ya nuna mana yadda ya fara ɗan adam kuma ya kai ga ƙarshen ɗan adam shi ne ya kai shi gidan aljanna. Wannan littafi da ya kunshi wannan ko da kan littafin mu babban littafi ne shi ne Al-Qur'ani, amma babbar matsalar da ake samu shi ne zan iya cewa kashi 50 ko sama da haka na musulmai ba su san Al-Qur'ani, kuma littafi ne wanda Allah ya kawo shi da kowa ya san shi. Wata aya da take ba da tsoro ban san yadda musulmi za su kalle ta ba kuma ya za su kare da ita ba, a gaya muku ita a shi kenan. Ubangiji ya faɗa yana cewa wa umirtu an akuna min al-muslimin, an umurce ni in zama musulmi. Kai ma haka ne, wato kai ma haka ne, an umurce ka zama musulmi, ka zama musulmi ko? To sai ya ƙara wata kalma ita ce wadda za ta baka tsoro, sai ya ce wa an atlu al-Qur'an, zama musulmi kuma an karanta al-Qur'ani. Yanzu a yi mutane da yawa za ka karanta al-Qur'ani kamar sun dau ɓangare ɗaya suka jefar da ɗaya, kuma wallahi duk wanda ya jefar da ɗaya ya ɗauki ɗaya ba zai masa amfani ba in yawa sai.
da na ji na'am din an ji shu da ana ta na'am na'am
ya amsa wa umirtu an aquna lil muslimin law musallu na'am na'am to yanzu kuma wa an sallu al qur'an shi kuma ba na la ko shi kuma la la wato ba za mu karanta ba kowai zai karanta al qur'ani kuma wallahi ka fahimci ma'anar shi yasa ne kaga wani yana kutuba yana kuka abin da yake faɗa ne yake ji ya san me yake faɗa ma kansa wani ya ga ana kutuba ana kuka ba an gama sallah yake wai me yasa mu shi ba wai ko cikin zane yake ciwo shi cikin me yake ciwo sai ya san kutu ba kun ga da gaske nake gaya muku rashin sanin ma'anar alƙur'ani shi ya hana da yawa su samu kusuri a cikin sallah saboda ba su san me suke faɗa ma kansu da ka san me kake faɗa ma kanka kana magana ne ga Allah ka kwatanta yanzu inda gwamna take magana kana ladabi ko shi ba haka yake tsayawa ƙerere kawai kana magana ne ko akwai wani ɗan ladabi haka da ake masa akwai ladabi saboda ka san me yake gaya maka ko me kake gaya maka dan dai na kudan da matsayin gwamna da Allah wanda ne kamar kana magana da Allah ba ka da kana karatu a cikin kallon sa littafin da kana magana da shi don annabi ya ce wanda zai yake so ne magana da Allah ya dauko alqur'ani sai dai ne mubashara ta take magana da Allah kamar kaga sai da garin da ba ka da bi don baka san me Allah yake gaya maka da wannan muke kira kowa ya kai shi ya nemi ilimin wannan alqur'ani ba wannan ne Allah shi kai kai za ka mutu kuma kai kai za ka tsaya ku ga da ku ga kabar kabar wannan ne da ka ga idan kana da mulkiyar ba wannan ma zai je je kabari tare da kai don komin abotarka da mutum in an zo birni za ka kabar da kai ko ka shiga ka sa kawar gon ka daddaka gogawa in an jawo shi a rakamar za ta zare kamar ka ba za ta yi lafi shirka da ko ka taba ganin wani mutum duk da kukan da yake an masa mutuwa a zai tsaya ce sai an binne mutane a taba ganin kana san mutum ya mutu kuna kuka saboda rashin sa amma za ka iya tsayawa ka ce to wallahi ba zan yi gaba sai mun tafi tare magana sai ta ina gaya ma gaskiya magana ta ina gaya ma gaskiya ba wanda za ta ba wani tsaya ta ke da kuma tsaya ta kai ta dai za ta ci kuma wala ta yi da Allah saboda ka jama'a mu kyautata wannan littafin Allah ya ba mu shi don waɗannan abubuwan da na gana mu guda goma sha uku Allah ya turo wannan littafin kuma ya sa masa albarka ka karanta shi yana wanke kwakwalwa karanta shi yana sai ka tunani karanta shi yana saukar maka da wasu hawan jini da wasu wani ka yi aiki da shi a baka lada karanta ka yi roƙo da shi a amsa ma ka nemi Allah gafara ta hanyar da ya gama ka yi sallah da shi Allah ya ce na gafarta maka na baka lada ka yi roƙo da shi Allah ya baka wannan littafi ne wanda yake gaban ne bai da na kasu ko na bangare saboda haka Allah ya kiraye mu a wannan gurin masu imani ya kiraye ki ya kallabi da amanu la tattabi'u khutuwatu shaitan kada ku bi khutuwatu shaitan muna son mu gaya muku wasu abubuwa da mutane suke kallon wato akwai kutuwa ta shaitan a rayuwa akwai kuma kutuwa ta shaitan da suke zuwa da yankinsa wato abu biyu akwai hanyoyi na shaitan wanda ya gana wa mutane suna biyan su sun da kafa wasu akwai kuma hanyoyi da yake bi don ya halakar da kai akan hanyoyin sau da ka za mu fara ne da hanyoyin da yake wato ƙawatawa mutum
da hanyoyin da yake bi ya dulmiyar da kai ba. Kuma za mu karanta maka ne saboda mu taimaki kanmu da kanmu. Idan ka ga irin waɗannan abubuwa, to lallai ka sani fa shaitan yana maka wani abu wanda kuma zai kai ka wani gurin da bai dace ba. Daga cikin hutsuwa ta farko da shaitan ya baza a bayan ƙasa, haka kawai kana tafiya sai ka fada cikin tarkon. Domin kamar tsuntsu ne an ajiye, za ka ga an ajiye masa ƙwayar gero da ta dawa da wani, amma wanda ya ajiye ɗin ya saka tarko. Wancan abin daɗi ne wanda tsuntsun yake da sha'awa, shi yasa ka ajiye shi a kai ko? Ko kana son ka samu ƙera misali? Sai ka hana kanka ka je ka siyo kifi kuma ka saka masa wata guba. Ai dabara ce, kuɗuwa ce take bi don ka halakar da wannan beran ko? To haka shi ɗan yake maka a rayuwar duniya, yana ajiye maka wasu abubuwa ba ka sani ba kawai samu haɗa tarko. Yadda ta jari ake yi ma ɓera ko tsuntsu ka ajiye masa wani abu ya zo yana bi kafin a jima, wato igiyar ta sarƙe shi ko kafin a jima ɓeran an kama shi, haka zai ta wutsu rukun harjin. To haka shaidan yake a cikin sha'anin rayuwa, ya saka maka wani abu mai kyau kana kallon sa, amma a ƙarƙashin yana son ya halakar da kai. Daga cikin abin da malaman suka ce shaidan yana amfani da shi shi ne sha'awatul batn, sha'awar ciki. Wani abu ne wanda ɗan adam yake son ya ci masa mai daɗi, yake son ya saka masa mai daɗi. Idan ka lura shi kuma da ciki, wato kai karantar da yana sama maka matsala in za ka biye masa. Duk abin da ka je yana da daɗi, to a kan harshe yake. Amma in kai wuka haɗiye shi, to shi ka nan ciki zai hana ka jin daɗi. Sannan idan ka biye ma daɗin harshe ɗin kai ta ɗurawa, to shi kuma cikin bayan ka gama ɗurin sai ya kumbura. Kwadani ku? To idan ya kumbura ba zai ƙare ka ba. Dole ya ta murɗa, kuma daga ƙarshe kai ta zawayi. To kar kenan ko a kan cin abinci wasu malaman su ke amfani ko kuwa su ce ba. Domin yanzu wani kan kai abinci na wata kila inda zai samu abinci mai kyau zai yi ciki ne har sai ya fara ciki. Sai ya ciko ya ciko, idan an zo in ya yi ƙoƙari ya zo tarawih ne kenan. Ana tarawih yana ta gata. Wani ma fin gatsar har cuto da ita ke kwa. Wai a jiki wani irin ya cika ya ba da ita ne. Ya ba mani da ta ba. Ya ɗuma da kafin daidai ne. Shahawatul batn, idan ka biye ma shaitan a wannan wuri, saboda ka cika wannan ciki kuma harshen ka ya ji daɗi, to ta wannan ɓangaren in ba a yi sa'a ba, in ka rasa na halal, to in ba ka da imanin za ka je da haram. Wannan ta kake da saurayi matarki sai ya tashi ababuwa. Ga shi da kyau idan na ɗan yi saurayi ta matashi ga can jiki ga komai, amma an kama shi ya tashi ababuwa. Wani har yaushe wannan satar ta ɓata maka tarihi ko bata ɓata ba? To ka ga shaitan ya kama ka ce nan yanzu nadama da kada za ka ga a san sha'awar ciki mutum sai zai aikata wani abu a sati dukiyar mutane ya yi ba baki yadda akan wasu abubuwa. To shi kenan shaitan yanzu ya samu ya zargo shi kamar yadda aka zarge wancan ɓera da yankocin kifin da guba. Daga ƙarshe ba shi ɗayan ya rasa rai. To kai ma a kan sha'awar ciki in ba a yi sa'a ba sai ka rasa rai kuma ka isa lafiya ba kimani. Sha'awa ce ta ciki. Na wasu da sai sata aka babban sai har aka kashe su. Na? Da yawa. To ka ga kenan yanzu ƙarshen bai yi kyau ba. Kuma wanda ya sauwara maka wannan shi ne shenan. Ko duwa shi shenan. Allah ya ce kada ku duwa. Na gaba shi ne shahawatul fadl. sha'awar farashi shedan zai ta kawata maka idan baka yi sa'a ba ya saka ka kai fiye saboda sha'awar farashi kuma muddar fadi ko time din da fadi yake dauka lalla waye ka bari mutum be shi miki na aiki na babu idan ka ta bai ka fito ka biya mana da Allah idan ka dai fadi miki na aiki to idan ka kuskura cikin wannan dan mintoci aka kama ka to shikenan shedan ya riga yanzu ya maka tsafera kaji da tarko domin shi ɓeran ya zo ya kifin ne na ba ku misali da ɓera saboda kowa yana yi irin wannan shi ɓera da ne to yanzu da ya zo aka matse shi kai ma da taro shi kenan aka kama ka a wajen fyaɗe saboda sha'awar farji shahawatul farji don an zo an gana maka abin magana to yanzu ga sa a wajen shan sanda ya ake sai da zai shaidar ne shi kuma shaidar tun ba yau ba Allah yake biya maka ba maƙiyinka ne shaidar Allah ya biya maka cewa maƙiyinka ne ko bai biya maka haka ya ake kai sake kuma maƙiyinka ka ba shi damar ya kamata idan ka zo za ka yi sako sai ka tuna kutuwa ta shaidar domin shaidar ɗin nan Allah ya biya maka maƙiyinka ne kar fa ka yi wannan abu saboda dama bukatar shi ne ya maka kareki kana kallon kamar za ka tsira to ba za ka tsira ba shi ne don sai a rika tambayar ka take rika cewa shaitan ne wani ma sai ka ji ya ce wai yau ya fara bai taɓa yi ba har ya yi shi ko waye sai yau ka fara waye san duk abin da kai a baya hadari ma wasu daga cikin malamai suna cewa in kai zaɓa wata ya Allah rufa maka yi na biyu ma rufa maka za a gani biyu wanda za ka ga cewa ya yi sabo an kamo shi in dai zai faɗi gaskiya ba a ranar ya fara ya yi sau da yawa Allah ne ya damu ya kusa ta ubangi ne sai so Allah ya tona masa su wannan shahawatul batan wa shahawatul ruwa shahawatul farji wani ya aksaru shai wannan abin da muka faɗa da farji da ciki su ne mafiya rinjayen mafiya yawa abin da shi ne ke wadannan mutane da shi da shi wannan hanyar shi ɗan ya fi wadannan mutane ta wannan hanyar ya fi halakar da mutane idan misali yanzu ma'aikacin gwamnati ya yi sata ya yi sace dukiyar gwamnati ko dukiyar al'umma me yake son ya yi wata kila yana son ya ci idan ya ji daɗi ya yi abin da yake so duk dai sha'awa ce ta farji ko kuma sha'awa ce ta ciki wannan shi ne abin da zai jawo masa ko sha'awar farji wannan na ɗaya kenan daga cikin kutuwa ta shaitan shaitan yana saurara wa mutane wannan Allah ya ce la tattabi'u kutuwa ta shaitan kar ku yarda ku hanya ta biyu shine shahwatun wato shahwatu malikul batan wal jawfi bil ta'am takakarrar akthar min shahwati farj sha'awar cika ciki ka rika ci wani malami da ya zo sharhi a kan innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu cewa haram a fili take sannan halal a fili take malami ya ce wa bainahuma umuru a tsakanin halal din nan da haram akwai al'amura ba ba al'amura dai ba أمور يجي الأمر مشتبهات ما سكر الكتابة تكلم سؤال بانجر أمر سنونا مكة على النب سنونا مكة هذا سبودا تكين شبهات لشيطان يجي فتاوى أنا نزال أبين kana cin abinci sai ya kai da kudin ka kuma ka nemo kudin ta hanyar halal kuma ka je abincin nan halal haka zo aka hada shi idan ka zo ka fara cewa ya ce haram kake halal kake ci ko to amma in daɗin abincin ya ɗauke ka za ka wuce mizanin da annabi ya ajiye ka a wajen shi amma asalin abinci halal to yanzu ka shiga mushtabihat ka shigo abubuwan da suke da shubha saboda haka kowa ya maka magana ce kudina ne kudina ne sai kai ta ɗurawa to daga yau wajen ka wuce mizani nan mizanin da Allah yake son ka kai da cikinka to ka shiga haram shi yasa da ba ya ce wa man ittaqa ash-shubuhat wanda ya ji tsoron shubha faqad istabra ad-din ya kusar da addini waman waqa'a fi shubuhat waqa'a fi haram wanda ya afka cikin shubha ko to ya afka haram kuma ka ga a cikin halal din haram din ta fito kuma ke ji da ga kullum wani in yazo cin abinci asalin abincin na halal ne amma da haram ne take karewa ko ne na wuce iyaka dama nawa aka ce ka kasa cikin ka ko ko to ka kasa din ai ba hukun ka kasa ba ci kake sai da kaji ya zama dam sannan kuma kana son ka sha ruwa na farko za ka samu mutuwar zuciya za ka samu yawan bacci za ka samu mutuwar abin nan a zuciya za ka samu nauyin jiki ba za ka tsaya ka yi ibada ba kuma dole ko kana so ko ba ka so dole ka yi yawan tashi ka ci bai wani hanjin ka ai ba zai iya ɗaukar wannan tuni a ba dole zai nemi sai dai hanjin ba ya da lafiya to da kake da daga ga wanda ya kasa cikin sa so wato kali uku ya tsaye ya sha ruwa wata kila yayi ba maya a wurin so daya amma wanda ya tsaya shi fal in ba za a ba sai ya shiga banɗaki sau uku zuwa huɗu to kai kenan kullum a tsakanin banɗaki kuma in ba a yi sa'a ba saboda kutuwa ce shekar dan kashi ne a matsayinka ko zikirin da ake a shiga banɗaki ba za ka iya huu haka saboda ka sami wanda ya tuntu ne ka fi kaje ka tsubu da sai tuntu matsala ce saboda haka shi yasa ma da yake sha'awar maridul batan sha'awar tikatiki da abinci takatarrar ita ce ta fi mai mutuwa a wajen ɗan adam mai sha'awar farji daga sha'awar farji saboda sha'awar farji ba ta mai mutuwa a rana ɗin sa mai mutu sau huɗu ko sau ko in dai ba mutum ɗan mayu mata ba ne ai ba zai zama abin nan sau huɗu sau biyar haka ya yi yawa saboda ko shi idan ka dubi asrarul jima'a sama a ce matar ka ce halal ne akwai asrarul jima'a akwai sirrin jima'a wanda kuma ba na son shiga wannan babu kowa yake yin wasu ne kan shakar bari mu wuce abu na uku lokaci na karatu to na uku a gurguje shi ne tarbiyyar kasabin muharram da haisu ya siru ma ya shiga bibin ita'ar wato malar muharram wani lokaci shi dan yana zuwa da kuguwa to nashi sai ya kawata maka ayyuka ne mutane suna gaya maka wannan hanyar haramun ne kada ka bi ba a cikin kasuwarka ko a cikin aikinka na gwamnati ko a gonarka ko a wani abu to sai shedan ya zo sai rinka kawata maka waɗannan abubuwa na haramta sai ita ƙoƙarin neman su tana ƙoƙarin mayar da su haram kamar yanzu ma'aikacin gwamnati ya karɓi cin hanci ba zai je ya ce rashawa ya karɓa ba sai dai ce maka fa'idar kofi a yi zan za ta yi wai fa'ida ce ta ofis ko? Njiwa ko kuma banki ya tara riba sai a ce maka ai fa'ida interest ne wai ba riba ba ce haka ne ko kuma duk mai ake son a kai abinda ake son shi ne wai wannan abun tana son ka yi amfani da shi ta hanyar da kake son ka yi halatta ba zai yi halatta ba ko kuma mutum mai sai da kwaya yana haukata yayan mutane a gari a ƙasa sana'arka kenan sayar da kwaya amma sai zo ya gina muku masallaci wai yana garin kamar yayi haram yayi halal wayan banza nake wallahi tazimu shaytani kutuwa ce shaytani kawai ka daina sai da kwaya shine abin da ya zama alheri amma duk wani abin da za ka ɗauko ka yi da wata dukiya ta haram Abdullahi bin Umar yake kawai ba za a taɓa ba kawai da inna Allah tayyibun ne la yaqbalu illa tayyib kuma yanzu haka mai sai da kwayan nan fa idan yana jimu to shaytan sai ya gaya masa saboda ku ga shi yana ce ka rabu da kai sadaka kai yanzu haka yana domin yana jimu haka zai ra shaytan zai ra masa ka rabu da sadaka kai kuma ko kuma kawai shaytan ne kawo ta masa sai to su suke ba da dalili dan sun ya ma ai ba su suke ba da dalili duk shaytan da ya maka wannan to ka biye maka lokacin da kure ba amma ko a al'ada ko a al'ada babu addini ka zo ka sayar ma dan adam abin da zai hauka tashi ka karbi kudi ko ba nafin qur'ani ka san ba da kake ba ko ba ga wa ko sarkin jahilai ne ko sarkin jahilai ne kai wannan hankali sai ya ga maka ba da kake ba kawo al'umma baya kuma ka san yawanci in dai ba lalacewa ba ai dattawan su masu tsakara masu shekara ba in ba sa shan kwaya masu shan kwaya su wale matasa ne to kuma kenan ma a hankalce kana kashe future din al'umma din gaba daya a hankalce kana lalata future din al'umma gaban ta ba zai yi kyau ba haka ne ko ba haka ba saboda matasa kana nuna cewa alalatar da wannan generation din na ga matasan su sha kwaya sai kuma kai kudi to ina za ka je shi yasa wannan alƙur'anin da muka faɗa da ya zo ya haramta duk wani abin da ka san zai taɓa hankalin ɗan adam ya cire masa hankali haramun Allah sai zai haramta shi kullu muskirin kam duk abu mai maye jiya ce sayar da shi haram cin kuɗinsa haram kyauta da shi haram haka manzo Allah ya ce duk abin da aka haramta to an haramta ka sayar da shi kuma an haramta ka yi kyauta da shi to zan ga shaytan ya zo yana tsawata wa wasu mutane kuma wani ma sai ya je da kwaya ya hanka ya haukatar da mutane ya je ya gina masallaci kuma ya kawo wa islamiyyar ku te bako kuma da yake Allah ya yi ku ga kuka kunan saboda haka sai ku zama ga masa addu'a kuma kun san haram ne ke da za ku ce doke shi ku ki karba ku hana ku ki karba to da shi ma an taimake shi ku yi karatu a gindin bishiya mata mu duk ba a gindin bishiya muka yi ba a kiskani lokaci ne ko to yanzu jama'a kuwa su shekara suna da yawa kuma za mu ajiye a kan nan ba ta uku in Allah ya kemu sai mu dora mu so muke ka fahimci dai wannan littafin cewa dukkan wasu shubuha da wani abu da zai cutar da shi littafin yana kone shi yana jawo maka mai amfani ne saboda haka idan muka zo muka ce lafiyar biyo ku tuwa su shekara kada ku bi tafarkun shi sai muka wuce to ai baka san ma tafarkun shi nan din ba to sai mun tsaya mu maka magana ka yi haƙuri tafsirin baya sauri in yana sauƙin kana sauri wannan ganin ko da ka yi haƙuri mu tafi tare ko ka wuce mu
yawa gara ka tsaya da mu tare da shi ya zuwa ka wuce ko
Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama lafiya
wannan kasa muna jaddadawa kamar yadda muke tafiya can da kuma jiya a nan
wannan kasar tana bukatar addu'a ba na wasa ba kowane mutum ya zage
ya saka shi cikin addu'a ka daina kallon ki da wasu na shugabanci sun zance ka ba za ka addu'a ba a'a ka daina wannan kallon saboda musibar idan ta zo ba su kaɗai za ta shaba ba sai ta riƙa da kai ta haka kawai mu dukuba wa cikin addu'a kuma mu ce Allah ya tada alzalmai Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya ya rusa alzalmai waɗanda suke zaluntar mutane ko ta hanyar mulki ko ta hanyar dukiyarsu ko ta hanyar muƙami na gwamnati ko wani matsayi da kake da shi kana jawo mutane al'umma musifa da hannunka a ciki to kai ma Allah ya tarwata muna roƙon Allah ya zauna da ƙasar nan lafiya wannan garin namu ne barka muna roƙon kai Allah na jinin da muke cikin wannan lokaci muna roƙon ka baya kaya kai ban tsubban matakan mu muna roƙon kai Allah ka yi ko da Allah ya yi zuwa ga abin da zai musu amfani duniya su da lafiya dattawan cikin mu da suke ba da tarbiyya Allah ya ba su lada ya karɓa mu gidajen mu da matan mu da ƴaƴan mu da dukiyoyin mu da kiyaye mu da kuma roƙon Allah ya sa musu albarka ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين